sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 1 ga watan Maris shekara ta 2020, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirye take ta tunkari duk wata matsala da ka taso game da cutar marar coronavirus. A daidai lokacin da jami'an lafiya a Amurka ke bayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar. Trump ya faɗi jiya Asabar a wani taron manema labarai a Father White House cewa mutumin da ya rasu dama can wani ɗan sama da shekaru 50 ne da ba shi da ƙoshin lafiya ya mutu ne a jihar Washington. Yayin da ya ce watakila za a iya samun ƙarin mutanen da za su kamu da cutar a Amurka, amma babu wani dalili da zai sa mutane su tsorata. Daraktan hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC Robert Redfield ya ce babu wata alama da ke nuna cewa mutumin ya kamu da cutar ne sanadiyar tafiya wata ƙasa da ya yi. Gwamnan jihar Washington Jay Inslee ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Asabar, ya kuma umarci hukumomin jihar da su yi amfani da duk hanyoyin da suka dace domin tunkara annobar cutar. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya samu nasarar lashe zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya a jihar South Carolina daga gagarumin rinjaye, nasarar da ta ba shi damar ƙara ƙaimin yaƙin neman zaɓensa. Zaben jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'unsu kafin a rufe zaben jiya Asabar ya nuna kusan waɗanda suka kada ƙuri'unsu 8 cikin 10 suna goyon bayan Biden ne a South Carolina. Haka kuma zaben jin ra'ayin mutane da cibiyar Edison Research ta yi, ita ma ta nuna cewa mutane 6 cikin 10 sun ce goyon bayan da ɗan majalisar jihar James Clyburn ya yi wa Biden shi ne taka rawa a zaben da suka yi. Zaben fidda ɗan takarar jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar South Carolina shi ne zaɓe na farko da aka yi a wata jiha ta kudancin Amurka wanda ya nuna irin goyon bayan da ‘yan takarar ke samu daga baƙaƙen fata. A wata yarjejeniya mai cike da tarihi da aka ƙulla tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban a jiya Asabar, Amurka ta alƙawarin maido da dakarunta gida daga Afghanistan nan da watanni 14 masu zuwa. A matakin farko, Amurkan za ta rage dakarun nata daga 13,000 zuwa 8,600 nan da kwana 135. Sai dai janyewar dakarun za ta ta'allaka ne akan alƙawarin da ita ƙungiyar Taliban ɗin ta ɗauka na ƙin bari 'yan ta'adda cikin hada alƙa'ida su yi amfani da yankunan da ke ƙarƙashin ikonta wajen yi wa Amurka ko sauran ƙawayenta barazana. Matsayar da aka cimma ta taɓo batun samar da damar da za a yi tattaunawar sulhu ta cikin gida a ƙasar ta Afghanistan wacce ƙungiyar Taliban za ta shiga. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake ƙoƙarin cimma, wacce ake sa ran za ta zama sharar fage ga yunkurin kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan birnin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala zaman tattaunawa yadda za a shawo kan rikicin siyasar Libya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiga tsakani ba tare da an cimma wata ƙwaƙƙwaran matsaya ba, sai dai an amince cewa za a sake haɗuwa a cikin wannan wata na Maris. Taron da ya faru ne tangarɗa tun ma kafin a fara tattaunawar, inda mambobin ɓangarorin da ke taƙaddama da juna suka janye daga zaman. Hakan ya sa wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke jagorantar sulhun, Gassin Salami, ya nuna rashin jin daɗinsa tare da cewa an shammace shi.
We were surprised the day the meeting was supposed to start that some people had to leave.
Ya ce mun yi mamaki ranar da ya kamata a ce an fara taron sai gashi an ce wasu su fita daga ɗakin taron. Ita dai Libya ta shiga rudanin siyasa na baya-bayan nan ne duk lokacin da 'yan tawayen sojoji masu goyon bayan Khalifa Haftar suka kai hari kan babban birnin Tripoli, inda nan ne fada gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita. rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutum 1,000 ya kuma raba wasu da bai da mahallansu. Daga ƙarshe tsoron yiwuwar daɗa munin tashin hankalin da ake fama da shi a Siriya ya ƙara ƙaruwa bayan da dakarun Turkiyya suka kai wa sojojin Siriya wasu har-haren mayar da martanin kashe sojojin 33 da aka yi. Bayan tashin hankalin, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ci gaba da dakatar da bakin haure ba a yunkurinsa na shiga Turai. Dabban bakin haure sun haɗa a bakin iyakar Turkiyya da Girka da kuma Bulgaria. Yan sandan Girka sun harba barkonan tsohuwa jiya Asabar kan bakin hauren da ke kokarin shiga ƙasar. Yanzu haka Turkiyya tana riƙe da ƴan gudun hijira sama da 3.5 million, wanda yanzu ya ce ba ta iya karɓa kowane ƴan gudun hijira ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako ke fatan dukkan ku kuna cikin koshin lafiya a cikin wannan sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. To anan muna cikin kasuwar garin birnin Kwanni kuma muna tare da
Malam Musa.
Malam Musa mai sai da mi?
Hatsi da masara da wake anan kasuwa ta birnin Kwanni.
Muna ai musan ga wake mun taba nawa ciyar wake?
Wannan wake muna san shi akan 80 mu saida shi $120 haka.
To shi ko buhu fa?
Shi kuma buhu yanzu muna saida shi akan jikka 17.
Nawa kuka saye ku?
To mu muna saye 16 in ya cika.
Ga masara mun taba masara nan.
Masara ita ko dala 80 muke saida ta.
Buhunta fa?
Buhunta kala kala na akwai na 18, akwai na 17.5, akwai na 17.
Nan ga dawa, ita ma dawa kala kala, ga dawa mai launin masara.
Wata mai launin masara ita kuma muna saida 80.
Waccan fa ita ko?
Ita muna saida $70. Dan jara ta mu ta gida kenan.
To nawa buhuwan su suke?
To wannan muna saida 16, waccan kuma 14. Sha ita a 14 ta gida. Wagga ta Najeriya 16.
To mun san ka tafi maganar Najeriya, mun san an rohe boda tun wani lokaci. Shin menene matsala game da shigowa da kayayyakin nan?
To matsala dai game da shigowa da kayayyaki wadannan Najeriya da gin dai abinci irin namu dai sai mu ce alhamdulillah tunda ana dan shigowa da shi kadan kadan. To matsalar dai wadda ta haitsanani can gare su tsakanin mai da sauran su can na adda matsala, amma bangaren abinci dai akwai sassauci. Da yake kuma Allah ya ka sauki, koda Najeriya sun danci hanya mun samu ga hanya ta Manabel da Burkina sun buda muna samu masarorin mu. Irin dawon mu da masara da waken kwai da kudin muna samu ta hannun Manabel da Burkina.
Mun anan yanzu haka wurin yan kaji kasuwa kuma ga wata malama ta tosa yan kaji. Malama miya sunanki?
Sunana Fati.
To malama Fati, ya magana kaji tunda gashi ke saba zakkuwa sai ana ecia suna tabuwa.
Kai kaji kai ba su tabuwa ba na gaskiya.
Ku can ka makaka kun ka saba sai kuma yanzu ya abin.
To mu yanzu an da mun ka sai can baya abin mun ka sai su shika da 50-50. Yanzu na sai 350.
To yanzu an shirya naga ana luwatsa kuma ga wasu nan naga an lankawa ga mashin.
Yanzu an shirya mun sai. To mun sai dai karhin mu hakan ga.
To Alhaji miya sunanka?
Alhaji Salu. Mai kaji.
Ga kaji naga ana ta tahowa ana luwatsawa shinkaka bayanin kaji shike a shekarar bana.
Gaskiya alhamdulillah kam ana sai sosai da sosai. Sai dai da yawa ababu.
Masu sai ababu da yawa ko kaji ababu?
Kaji dai ababu da yawa.
To me yasa babu kaji da yawa?
To dan ka san yau da gobe da take.
Mu ji farashin kaji biya saukin zakara. To ga kananan zabi kuma na taba su ma nan suke duk. Don mata na. Duk gaba ɗaya na aka sai su a gaba ɗaya. To madalla to su ko danga ɗan gudan guda.
Dari uku
babu kuma wani sauki ga haka da
aka samu wani abu na haka da
ni a sunanka
Muhammadu Murtala.
Muhammadu Murtala, ga kashi na ga kala kala na mankani kaka bayanin mankani.
Yanzu nan kashin gada mun kai dala 50-50 mun kai shi, har ma in mun samu saukin da kasuwa dala 40-40 duk ana iya saidawa.
To muna ai musan nawa kuka sai da buhun mankani ga masu son mankani?
To buhun mankani abin da aka sai da shi jikka 13.
To an sa
samu wanda ya to da kudi hannu fa
shi ma ana iya sayar mai 12 da rabi
ya sunanka
Suman Muhammadu mai sayar rake
rake ga wasu kanana ga manya wanga nawa nawa
wanga dala 10
shi ko wanga fa
yabbi
shi ko wancan fa
kadago
na ga ga karacen su ko nawa nawa aka sayar
to akwai 60 akwai 50 akwai 40 akwai 30 har 10 akwai kai
kare guda dala
10
ada samu to da ina kuka sayo rake da ina kuka hito da ita
da illela amara
to an rohe boda ya kuke yi ku hito da ita
to mu ba muna hakata akwai mai kawo mana ita
boda boda na rohe ba ku da matsalar kawo
awo babu
masu jakkai ka doko mu da
illela
masu Najeriya
masu jakkai na ka doko
mi ya sunanka
Alhaji Umar Salifu mai canji
kaka sha'anin canji ke tahiya a yau tun daga shi mun ga mutane na ta kokarin taya zuwa kasuwa
kamar naira kamar in ka zo sai zaka amsa 194 shi ko mai jika a bashi 590 wani wuri kuma akwai ma wanda aka azama 92 idan kaga an samu naira 2
kan kwanakin baya akwai sadda yalla tafi haka ko kuma yanzu tahi hawa
akwai mutane ne tahi 600 har lokacin mai zaman tana 800 ga wannan lokaci da 800 ma muna ganin mu yan canji mun samu biyan bukata bisa ga wannan lokaci
naira ta ina ta kai toko nan na ka muku ita ko kuka taya ku sayo Najeriya
babu magana taya mu sayo Najeriya tubure in kaga ana taya a sayo naira Najeriya to abin ka taya da kyau gaskiya yanzu babu canji wanda za a taya a ce a zo Najeriya a sayo naira sai dai ka tsaya nan ga wanda sai ka sai yan bisa shine mai 10,000 ka samu ka canza ka bashi dala kamar da baki suna iya tahowa da naira su zaka akwai mai sayan miliyan 20 miliyan 30 har miliyan 50 ko ne zuwa shi kashi da kudi ne shi bada abashi
kasancewa an rohe boda naira diga yanzu yanda aka canje ta ga can baya sadda ba a rohe boda ba wannan lokaci ta abin ta haya
kai ko da boda ta harka komi ta tsaya yanzu haka zaman nake ni yau har dala guda ban canza ba har bisa yanzu
ni a sunanka
Laraba Ahmadu
mai sai da mi
Gwanjo
mai sai da Gwanjo yanzu wannan rigar da na taba nawa take yanzu
wanga wanga jikabi ne ga shi yanzu
jikabi shuko wando ga wando
shi ma jikabi ne kayan sanyi ne
kayan sanyi ne to ya kaso ke ta haya yanzu da yake lokacin sanyi ne da can lokacin da sanyi bai kama
a ba daina ba yanzu akwai kasuwa
ta ina zakkuwa sai sosai to dan nan cikin gida mutane ka zakkuwa sai ko har da ketare ana ta
a ni ina yawo
nan kana yawo ta da ina kaka taya
cikin gari dai ko ina ina shiga
ni sunanka
ni sunana Musa Garba
to Musa Garba ya naga ga kayan mata ga kayan yara ko ina yanzu wadanga kamar irin wadanga kala nawa nawa aka saishe su
to wallahi wannan babu abin da ba saida su ana saida 150 ana saida 100
yanzu mata ka zuwa sai ko yara wahi ta huwa sayan kaya nan da nan
wallahi ni duk wanda yazo ina saida ma kun ina saida ma da sauki
to kayan suna da sauki ko kuma akwai tsada sosai tunda sanyi ya kama
eh mana akwai kyau kuma akwai tsada kuma ana gyara musu da yansu
to da ina ne kuka yi order kayan da kasashen ture suka tahowa ko kuma nan ake kawo muku su
to ana kawo musu nan ga ture ne aka dauko su sai a dauko su mu amma mu ga ne mu kai mu sayan su
to muna tare da wata hajiya gata ta zo sayan kaya hajiya me sunanki
Marira
ya magana kaya gashi na ga kun taho nan wurin kayan Gwanjo ana dudduba ya abin yake yana da dama ko a ga yake
a da dama alhamdulillah wallahi
to sai yana kuka ku sai su a ko don dai ku yi unhani da su ne
wasu ana saida kuma su ana unhani da su
can wajen sai a sai su ana samu wani abu ana samu riba ko
ana samu alhamdulillah gulo da hali
me sunanki
Batila
kaka kaya mun ga kayan yaran ka to dibi ko na manya
duka kuka zo sai da na yaran da na manya
na'am to kaka abin shi ke akwai dama dama
a da dama alhamdulillah
to an samu an sai ko ba awa da sai ba da
mun saye ka
ina Abdullahi mai sai da kayan miya nan cikin kasuwar Kwanni
aya harka kasuwa ka tahiya a yau din nan tunda mun san kasuwar Illela ce kuma ga mutane ana ta shigowa birni da kauye
babu kasuwa
mutane babu alhali ko ana kasuwar shake take da mutane ana shiga ana
yau na aka mun ba sayan komi
to ni ya kawo gala
to babu kudi
ga mutane to Alhaji ga albasa na ga albasa nawa aka sai da tiya ta albasa
to dai albasa yanzu dala 100 ne take
dala 100 take
marwa dala 50
to can baya fa
can kwanakin baya hajjika ta taba sama
yanzu ta safkake
ta ka ta komo kasa
to na ga ga attarugu shi kuma bi bayani attarugu
shi ma dala 100 ne hakiki
galin tiya ta
yi shi
to buhun albasa shi ko nawa aka sai
to buhun albasa nan dai nan kwani 20 da bai aka sai sai amma Najeriya 20 yake san ta kwani in
shi ko buhun attarugu fa
buhun attarugu bai wuce 15
ga kuma me goro Alhaji na ga danya miya ta miya bayanin ta
to ga ta da balahin tsari yanzu
nawa take
dan ka san babu ta yanzu duka babu ta kuma ga masallar ga ta girta su ka san suna unhwande ta yanzu ita ce ta jikabi take
jikabi
marwa jikka
to can san da ba ta da tsada kamar gadamana nawa take
gadamana dala 100 ne take marwa dala 50 can ta yiwo tsada ai da abin da ka samu duk gudata da wancan lokaci da zuwa wajen riba
da ina an kai aka hitowa da duk wadannan kayaki ita mai goro ma sosai
ita mai goro daga Najeriya kai tudita kuma ko Najeriya can kuriya din nan baki baki babu ta
to ai ko an rohe boda aka ya hito da kayan
ana zan samu ta nan kamar gandaji sai da ana aike rani da kuma sauran a makwancin namu nan Kalmalo to ga yanzu abin ta yi karanci kuma shi yasa amma kwanakin baya tiyar la dai ne cikin marbadala
wajen hitowa da ita babu matsala tunda da Najeriya kai tudita ita boda an rohe boda ba shi gaba ita
ka san akwai sirri wa
sirrin da aka hitowa da ita wanda ba so a bayyana
ba ita kadai ba komi abin da shi abinci ana shiga ta kasa akai abinci can ana shigowa ta nan ta sun ta kasa akan abinci ko tai maka mata lakkawa wai ba ne cutarwa ba kai dalili
ya sunanka
sunana Salisu ne kai miya
to in banga da dankalin tura muka yi kaka bayanin dankalin tura gashi mun gane shi nan anan wurin ka gashi nan an zo ba sosai
to alhamdulillah dankalin tura nan yanzu akwai shi sosai saboda ana cikin season kin da ana samu ne kuma mai kyau kuma da sauki fiye da irin wanda mutane suka san shi kwanan baya
to kilo yayin muna bayani
to kilo ya danganta daga kalar dankalin akwai wanda ake sayarwa dala 110 wani 120 wani dala 100 kuma
to shi ko buhu ha
to shi buhu da yake kilo ake lissafi zaka ga wanda zai bada kamar jika 27 wani kuma zai bada 32 wani kuma 30 daidai
to dan nan cikin Niger aka fullowa da shi ko ana shigowa da shi da kasashen waje
to kala biyu ne akwai na kasashen waje din sannan akwai wanda a cikin Niger amma na Niger din nan bai fi kyau
to shi na kasashen waje muka yi talakari da Nigeria an rohe boda hitowa da shi babu matsala
a babu matsala ai abubuwan matsalar guda ce bodan sunan rufi ne amma kasancewar abubuwan suna zowa to sai dai dan karin wahalolin shike sa amena dan kara kudi saboda yan wahalolin da akwai ciki amma dai ana dan shigowa da abubuwan insha Allah goro don hali
a can lokacin da ya gabata da yanzu ana iya akwatanta farashin abubuwan na dankalin tura
kamar shi bangaren like boda an samu dan kari na rarura kewaye kewaye nan da akwai ciki amma shi wannan namu da yake lokaci ne gare shi kamar season ne akwai wanda ake samu shi wanda ba a samu ne to hali yanzu na cikin lokacin da ake samu ne da sauki in ba nan an kara gaba kamar zuwa karshen dadi zuwa watan February haka to wannan in nan nige hige ya kai to zaka tar da haddala $40 $50 ana sayarwa amma yanzu muna amfani da na Agadez ana amfani da na Algeria sannan da Nigeria kuma
to madalla masu sauraron mu kun dai saurari shirin kasuwa akai miki doli wanda ni Haruna Maman Bako ne gabatar muku daga nan birnin Kwanni jamhuriyar Niger ko ji dai irin yanda shirin ya zagaya cikin kasuwar ta birnin Kwanni inda kuka ji duka irin abubuwan da ake samu da abubuwan da jama'a ke zuwa saye a irin wannan lokaci kuma daga nan ne zance muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu sai wani shikon idan Allah ya yarda
kasuwa akai miki doli kasuwa
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Pastor Abubakar Musa Iglesia Assembly of God a birnin Kwanni ina kira ga dukkan mu ƴan uwa na wannan ƙasa ta Niger a matsayin mu na Kirista ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna buƙatar zaman lafiya a cikin wannan ƙasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan ƙasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan dai fami guda ne muna da kwanciyar hankali muke kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kristan suka kai mana ziyara ƴan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu muke musu zuwa mu musu baraka a lokacin azumi ma muna musu baraka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan ƴan uwa musulmi kristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji ya tsare mu wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan ƴan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya dore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah
madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkan ku da jimirin sauraron shirin ku na lafiya da yake zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin, za mu tattauna ne da masana akan wani batu da ya dau hankalin shirin lafiya uwar jiki. Wannan batu ya shafi lafiyar kananan yara da matasa, domin su ne manyan gobe. A makon da ya gabata ne, masana kan harkar lafiyar yara da matasa suka fito da bayanin bayan taro da aka gudanar a Geneva akan sauyin yanayi, inda suka nuna damuwa akan hatsarin da waɗannan rukuni na al'umma ke ciki nan da shekaru 10 masu zuwa game da illar ɗumaman yanayi. A cewar waɗannan masana, lafiyar yara ƙanana da matasa na cikin hatsari daga ɗumamar yanayi, gurɓataccen muhalli da gurɓatacciyar iska da ke fita daga kamfanoni, injina da ke haddasa yaduwar cututtuka da dai makamantar haka. Mun tattauna da Dr. Muhammad Ladan da ke nan Amurka, ya yi mana fashin baki game da yadda ƴaƴayenmu suke cikin wannan hatsari a can Afirka.
Abinda za mu ce, kin san yanda yanayi yake canzawa, yanda zafin duniya ma gaba ɗaya yake canzawa, to su waɗannan abubuwan da suke canzawa, akwai abu da ake da su ozone layer da sauransu, waɗanda suka sa ma kamar irin su abubuwa da cikin iska, kuma kin san wuraren kuma banda wannan kuma muna da abubuwa da muke irin su babura da kura da mai duk suka haɗu da ƙara zafin wuri. To wannan in ya ƙaru musamman a wurarenmu, yara lafiyansu, kin san zafi yakan yanda yara suke, yanda zafi ke kama yara ko yake canza abubuwan da ke jikinsu daban da yake daga manya. Saboda haka shi wannan zafi wani lokaci in yawa yana iya halaka su na hajiya, kuma wani lokaci irin domin yawan zafi din nan abubuwan da ke cikin iska suka shaka, wanda yake kawo irin ciwon inda suke shakan iska, kogoransu da duk inda suke numfashi, to wannan shi yakan kawo irin su asma da waɗansu ciwuka suke kamar waɗannan hajiya.
Wato sai a ta ganin yaro yana ciwo ba a san a ina ya samo wannan cutar ba.
Kuma yanzu ma masu ilimin kimiyya din har yanzu wanda suke magana banda ma yara da aka haifa, ma mata ma ta sa tana juna biyu, wannan ma yana yawan canje yanayi yakan sa ma an ta haifa yaran ba za su kosa yanda ya kamata ma ba wani lokaci. Don ya canza yanayi yanzu nan. Saboda haka kamar manyanmu ya kamata su rinka lura, a rinka koya mutane yanda za su rinka lura da yaransu, kuma abubuwan da za a ba su, kuma wani lokacin da kisan lokaci kamar nan kasashe akan ce yara kada su rinka fita yawo wani lokaci na rana, domin ya rage tsananin wahalan da za su sha. To kuma ya kamata mu so mu wannan a kasashenmu.
Da aka yi zancen ɗumaman yanayin nan, sai na ga abubuwan da suke janyo ɗumaman yanayin nan hadda irin waɗannan ƙarafuna na waya wanda ake ce musu service, da ake daddasawa a unguwanni kusa da gidajen wurin zama.
To duk waɗannan kamar ma yadda muke ƙona abubuwa kawai hayaƙi ko ina, duk suna ƙara wannan zafin domin wuraren da muke zaune. Duk waɗannan ya kamata manyanmu waɗanda suke cikin gwamnati ya kamata su roƙa kada su yadda ana sa abubuwa haka ko ina. Ya kamata akwai wurare musamman da ake ya kamata a sa irin abubuwan nan. Kuma ya kamata mu rinƙa shuka itatuwa da yawa, waɗannan itatuwa na taimakawa ƙwarai gaske hajiya.
To da kai zance gwanni.
Shi yasa kamar local government da su gwamnatin jiha ya kamata kada su yadda a rinka dasa komai kowane wuri. Ya kamata a yi bincike ina ya kamata a saddasa wannan, ko bai kamata kamfanonin sun karzuwa wurin mutane ba, gwamnati ya kamata sa hannu a abin nan. Domin wani lokaci to ka samu kuɗi da yawa iyaye yaranka da ko ba rashin lafiya, kuma kuɗin ba zai maka amfani ba.
To ƙona shara da ake yi na unguwanni da yanzu ma ka faɗa ka ce shi ma yana taimakawa wajen ɗumaman yanayi, kamar yaya ya kamata a ƙona irin waɗannan shara?
Na ma yawanci ba su ƙona, binne shi suke yi, ya daga nan suna sa wani abu da ake kira methane ko wani irin iska wanda ke taimakawa su dafa abinci da shi. Bai kamata ana ƙona kamar ƙona abubuwa ko ina ba, ba shi da amfani, domin waɗannan suke ka illar da ke samun mu duk a kasashen mahajiya. Wuri duk ya kura, kamar wani lokaci in ka je waɗansu wurare ko waɗansu garuruwa da barece ya yi za ga kura ko ina da hayaƙi ko kowa na gashe-gashe da ƙone-ƙone, haka ba shi da amfani.
To ka yafa me za ka ce game da irin sutura da ake sakawa na zafi? Wasu kayan sai ka ga an ce na sanyi ne, amma kuma sai ka ga yana illata, kamar yana illata yara.
To kaman yara musamman kayan da za a sawa kaman na auduga wadanda aka yi su da auduga sun fi amfani kuma kada a sa su kaman wadanda suke ba su da nauyi sosai ba ya kamata a tabbatar yaro ne yana shan ruwa yadda ya kamata domin yanda suke dada domin zai domin allura yana shan ruwa yadda ya kamata ko yana ci abubuwan da ya kamata eh amma haka ba to ko da ma ciwo kan da zo Allah zai kawo sauki
haka
amma dole a lura musamman ruwa da suke sha da abubuwan da suke sha a tabbata yana da tsafta kuma abubuwan da suke duk Allah kallura wani lokaci da kamata a bari yaro tsakan rana yana ta guje-guje ya kamata su samu ko inuwa ko zauna a nuri inda domin kin san jikin yaro yana zafin shi ga karu da sauri haka wani lokaci
haka a nashi bangaren Dr. Lawan Musa Tahir kwararren likitan yara da ke asibitin Nizamiye a Abuja yana cewa
dumamai yanayi zai kawo ta'azzarar cututtuka da dama misali a bangaren kasashenmu za a samu karin cututtuka irin su sankarau da kyanda da su zazzabin cizon sauro saboda sauro yana son idan lokaci ya yi zafi lokacin da yake samun walwala kenan kuma lokacin ne mutane ba sa iya rufa sosai saboda haka zai samu damar cizonsu to kuma banda karuwar cutar dumamin yanayin yana iya kawo karancin ruwa da za a samu karancin abinci sai ya zama an samu tamowa wanda ta fi shafar yara da kuma duk matsalolin da ke tattare da tamowa ko kuma a samu ruwa yayi yawa yadda za a samu ambaliya ambaliyan nan kuma za ta kawo matsaloli da dama na daya ya da cututtuka wadanda suke da alaka da ambaliya kamar amai da gudawa zai iya lalata asibitoci da wuraren da ake ba da magani sannan zai iya sa mutane su rasa gonakinsu da mahallansu sai a samu tamowar anan ita ma saboda karancin abincin ya ta shiga cikin al'umma wanda yara su suka fi samun matsala akan wannan sannan kuma kasancewar mutane sun rasa mahallansu sai kasance an kai su inda zai kasance wurin cinkoso sannan cinkoson nan kuma ya kawo yaduwar wasu cututtuka to har kullum likitoci da malaman asibiti sukan yi kokari wurin jawo hankalin mutane a faɗakar da su irin matsaloli idan sun taso da matakan da ya kamata dauka cututtukan da za su iya yaduwa dinnan da zafi da dama daga jikin su ana yin allurar rigakafin su misali sankarau ana allurar rigakafin shi kyanda da sauransu saboda haka waɗanda ya cancanta a yi musu allurar nan ya kamata a yi musu allurar rigakafin nan sannan tsafta ta abinci da abin sha da kuma abubuwan da ake mu'amala da su ta wajen abinci irin su farante su tukwane cokula da sauransu da kuma wa uba wanke hannunan da kullun ake magana yadda yake kare yaduwar cututtuka a cikin al'umma da dama daga cikin ƙwayoyin cutan nan sukan samu yaduwa sosai a lokacin zafi saboda haka idan aka yi kokarin tsaftan nan za a samu saukin wannan matsala shi kanshi zafin yakan iya zama illa idan ba a manta ba a wajen 1987 an taba yin wani zafi wanda har wani bangaren kasar nan ta kai ga a lokacin azumi ne mutane suna faduwa suna mutuwa saboda tsananin zafin nan saboda ka zafin nan yana iya kawo matsaloli sosai sai kuma ta magana zuwa jawo hankalin waɗanda suke da hurumin abin masu mulki wanda za su iya magana kuma su kawo canji a al'amura saboda maganar dumamar yanayi abu ne da ya shafi ƙasa da ƙasa wanda idan ba an yi maganin shi ba zai zama matsala amma an ɗau matakan da ya kamata insha Allah za a samu saukin abu
muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira Allah ya kare mu ya kare ƴaƴayenmu ya kare mu da lafiya anan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon a kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin likitoci da kuka ji muryoyinsu da Julie Levers Gresham ni ce Aisha Tusli mu kasance cikin koshin lafiya
sarkin baiwa
masauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a yamai, shiri don kowa da kowa.